Ya, madaurin ki daya. Masu sauraron zinziya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai iyaye mata suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai. Galibi su ake kashewa ‘ya’ya da kuma maza, kuma galibi ‘ya’yansu ne ake yaudara suke shiga yin ayyukan asha. A saboda haka wannan fili na tsintsiya zai tuna baya akan irin tarbiyyar da ya kamata a bai wa yara.
Assalamu alaikum, suna Rafati. Idan Allah mu shiga gaba da tarbiyyar ‘ya’yanmu irin hali abubuwan da yanzu ake fama a cikin gari, ake a Darinja yara a kira su a ba su kuɗi a ɗora musu bus. Dan Allah mu iyayen mata mu kula da ‘ya’yanmu, mu ba su tarbiyya mai kyau, mu san ina suka je, inda wani guri suka je, sun jima ina suka shiga. Don saboda mutane yanzu sun yi yawa, sun ga yara ‘yan mata haka suna rinjaye su da kuɗi, kuma yau su ba su gobe a ba su wata rana za a ba su bus a kai su inda ba shi ba, a ce ku je ku shiga kaza, mun gunga taruwa ku je. Kuma yaro ko yarinya bai san akan cewa wannan abun yau an bani kuɗi gobe an bani ba zan iya karɓa ba, ba zan iya fara ba, zai iya tafiya. Dan Allah ‘yan uwana mata, mu kula mu lura da tarbiyyar ‘ya’yanmu, shiga da fitarsu, mu kula da su, mu tarbiyyar da su ta hanya mai kyau.
Ina da suna Saratu Samuel. Mu kula da ‘ya’yanmu da kannanmu mata, kannanmu maza. A yanayin da gari abubuwa yake faruwa da dama, mu iyaye ya kamata mu dinga kula da ‘ya’yanmu, shigawansu da fitawansu. Don zamanin yanzu wannan wani ba zai sani ba, ko yaro karami ko babba ma kan iya rinjayen rayuwarsu. A ɗauki kuɗi mai yawa a ce kai ka zo ka karɓa, za ka karɓa. Gobe mai shi zai zo ya kara ya zona wannan hanyar da kana bi ɗin, ya ce maka kai ga shi wannan ka yi kaza da shi za ka karɓa. Daga bayan wannan kuɗin nan zai zo ya zama abu daban. A zo a ɗauki bom a sa ma yaro a ce maybe ka je gurin da jama'a suke ko wurin da sojoji suke. Kaje in kaje sai ka danna guri kaza abu ya je ya faru. Ko kuma a cikin church ana sujada, yaro a ɗauki bom a je a ɗora mar a ce kaje church da shi ko kuma masallaci. Ya kamata mu iyayen yara mu dinga lura da ‘ya’yanmu sosai. Safe yaro zai tafi makaranta, ka ja kunnen yaro kafin ya fita daga gida ya tafi makaranta ka kai shi, ko kuma shi zai iya zuwa da kanshi ya tafi. Zai dawo ka lura da time da yaronka yana zuwa daga makaranta, yana tashiwa daga makaranta, ka lura in ka gan ya wuce wannan time din nan ka fita da kanka ka je ka duba hanya, ya me ya faru, yaro na bai zo da wuri ba, dan me yasa? Muna kula da ‘ya’yanmu ne. Ya kamata mu dinga sa ido akan ‘ya’yanmu sosai.
Kulana Hadiza Buka. To tarbiyyar ‘yan mata da maza tarbiya wajen uwa da uba. Saboda me? Yaron kun haifa, yaro kun haifa, wuri zai tafi, baba zai tafi kaza, mama zai tafi kaza, a'a wurin tafiya na bai yiwu ba. Ya kamata in za ku tafi da mamanka ku tafi, ko gidan babanka, gidan kakanka, da mamanka za ka tafi. Amma kun bar yaron nan ya ce zai tafi gidan kawarsa, ba tafiya gida kawa ba ne, zai tafi wajen ɓacewa ne. Baba ya dawo daga makaranta bai zo ne ci abinci ba, yace zai tafi wajen abakwani, ba tafiya wajen abakwani bane, bacewa ne. Kai uba mun harfi yayi ka tara yaranka a gabanka, ku zona ku ci abinci a wuri daya, ka ba su tarbiyya a yaranka, ku yi hira da yaranka. Kai uwa ka tara yaranka sun dawo daga makaranta, ka ba su kaya su yi wanke-wanke, su yi wanka, su yi kwaliya, su zauna, ka ba su tarbiya amma sun da daga makaranta su yi wanka su dauki kaya ta dauki jaka zamu je gidan baban mu zamu je gidan kawar mu ta gidan kawa bare bacewa ne amma yaro sai iyawa ko ta ina yanan iyawa ko ta ina kuma ba tarbiya bane akan wannan kowa ya kula da yayan su
sunana Aisha Mustafa eh a matsayina na uwa abin da yake faruwa a garin bai kamata ba eh an ce bom ya tashi a unguwa kaza an duba zaga yara ne kuma mace kuma bai kamata haka ne faru ba ya kamata mu ce mata wa sojoji mu ma hada kai da su a kawo kashin wannan abubuwan nan dan ana cutar da yaran mu ne da mu ma iyayen kenan zaga da shi yara a sa mata fa kuma ya mace karaman yarinya bai kamata akan yana faruwa ba so dan Allah mu hada kan mu taimaka wa sojojin nan dan aka karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun ba mu yi da shi ba mu taimaka wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma dan saboda kanmu ne tsara kanmu da mu ma da kanmu a unguwan mu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu faɗa musu da shi wani abu fa anan ba mu yi da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki
sunan Lami Yusuf gaskiya wannan babbar alama ne da yake ya shafi iyali ya shafi yara ya shafi iyaye ya shafi iyali a gaskiya mun gode wa sojoji abinda suke yi su mallaki Boko Haram a wannan garin amma kuma gaskiya yaran da ake amfani da su a fannin bom abin yana zama ba daɗi ni dai ina roko ne wa hukumar gwamnati ta nemi hanyar da za ta shawarci iyayen yara su rinka kula da yaransu inda suke zuwa abubuwan da suke yi ya sa su mallaki hankalinsu na ɗaya ka haifi yaro na biyu kuma ka kula da yaro ba wai ka bar shi akan layi akan titi ba a yi ƙoƙari a sa su a makaranta a sa su a na addini a sa su a na boko su koyi abun amfana idan gobe aka ce musu su yi abin da ba kyau idan sun mallaki hankalin kansu sun koyi a makaranta sun koyi kuma hanyar Allah ba za su so su yi abin da bai kamata ba amma idan aka bar su suna ta yawo suna ta halin da ba shi ba za a yi amfana da su kuma ba za su san abu mai kyau da mara kyau ba gobe kuma su zama mana illa a cikin society ina roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roƙo ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi program da zai sa yaran nan su rabu daga layi a rage yawan su a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shi ne fatara
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Binti kai jan da uwa ya kamata ta ba ƴaƴanta tun kafin kai lokacin da za su iya fita waje lokacin ne uwa ya kamata ta fara ba ƴaƴanta tarbiya musamman kamar lokacin da suka fara tasowa daga gida tun suna ƙanana sai ta koya musu hanyar da ya kamata su bi mai kyau ba mara kyau ba saboda idan suka fita in ma suna gida ne ba ta sa hankali ba suna fita makaranta za su iya zuwa su samu wanda zai iya gaya musu abin da ba daidai ne ba to amma idan ita ta fara shi tun daga gida tana gaya musu tana nuna musu illan yin abubuwan da ba su da kyau koda wani ya faɗa a waje ba lalle ne su dauka ba saboda abin da uwarsu ta faɗa a cikin gida ya riga da ya zauna a jikin su amma idan ita uwa bata yi shi a gida ba so idan sun fita waje duk wani abin da wani zai faɗa a waje za su yi tunanin to tunda ba koyar su a gida ba shine ne da hanya mai kyau so ina kiran iyaye ne da su fara ma ƴaƴansu tarbiya tun suna ƙanana ba wai sai sun girma ba shi ganye ma dama tun yana ƙarami ake lankwasa shi ba wai sai ya taso ba in ya taso kan ai dole in kai lankwasa shi sai dai ya kare so iyaye ya kamata su sa hankali akan ƴaƴansu tun suna ƙanana musamman mata
tarbiya ce na zama da lafiya da
abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakilin sashen Hausa Husaina Muhammad Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan su bahamillahi a huta lafiya.